لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
الله أكبر. وأنا أيسنا yin bayani in ba manta ba karatun wanda ya gabata an fara karanta su kamata ya ce an karanta su gabaki daya aka tsaya ba ba akan gaba sosai ba kada mu manta dai cewa ayu ne waɗanda tun daga aya ta wato 21 har zuwa ta 30 akwai wannan kira'a wato ya kasance suna yin bayani akan yadda halin mutum yake na kwadayi da kuma irin yadda halin wanda ba ruwansa da sha'anin duniya yake a ranar tashin alkiyama wato wanda koda ya samu duniyar bai mai da duniyar ta zama ita ya fifita akan lahira ba yana taimakawa marayu bai damu da ya tara dukiyar ba sai abin da Allah kawai ya bashi bai damu ya hada da haram ba to duk zata wayannan ayu suna yin wannan bayani a wannan ranar ne mutum idan ya ga abin da Allah ya tanadar na azaba ya ga wutar jahannaman da ake gaya masa ya ganta ƙuruƙu to a wannan ne fa ya tazakkarul insan sai kuma mutum ya koma yana tunani al insan nan wanda ya kasance kafiri ko wanda ya kasance wanda bai imani da ranar tashin kiyaman nan ba ko kuma wanda bai gabatar da abin kirki ba ko da ko yayi imani da wani abin a zo a faɗa ba to shine ake nufi da al insan to ana wannan zai rika yin tunani a ranar da wannan tunanin cewa ba zai amfane shi ba wa anna lahu zikra yaya wannan tunani ya wannan wa'azi da yake wa kansa yaya wannan fada da yake wa kansa zai amfane ba zai amfane shi ba yana daga cikin abin da yake fada a cikin wa'azin nasa ya ce wai ya laitani qaddamtu li hayati kaitona ina ma na gabatar da wani abin kirki wato li hayati an ce lin wato waqata hayati wato lokacin rayuwata a duniya ko ina ma na gabatar da wani abin kirki saboda rayuwar nan wacce ta kasance ta lahira rayuwa ta dindindin ba waccan rayuwa ta duniya mai karewa ba to abin da zai rika yi wa kansa wa'azi da tambihi kenan a wannan ranar alhalin kuma wannan abin da ba zai amfane shi ba kenan fayyoma yin danku a wannan ranar la yu'azzibu azabahu ahad ba wani wanda zai yi azaba irin azabar Allah wato wannan aya tana nuna mana cewa a wannan ranar babu wani mai mulki babu wani mai isa babu wani mai karfi sai Allah shine zai yi wa irin wannan mutum azaba kuma azabar da ba wani wanda zai yi wa mutum irin wannan azaba azabar da ba a taba yi wa kowa irin ta ba ita ce Allah zai yi wala yuthiqu wasaqahu ahad babu mai daurewa irin yadda daurin Allah yake wato ba wanda zai iya yin dauri irin yadda daurin Allah yake ba wanda zai azaba irin azabar Allah ba wani mutum daya da zai kama mutum ya daure shi ya azamtar da shi ya wahalar da shi ya wahalatar da shi kamar din yadda Allah subhanahu wataala wato shi kadai zai dauki nauyin yin waɗannan abubuwa daurewa da sarka daurewa da karafa to in ka ji an ce daurewar Allah fa kamar yadda Allah ya bayyana wato imana bayani a cikin suratul haqa wa amma man utiya kitabahu fa amma man utiya kitabahu wara azaa ko kuma bishimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya walam adar ma hisabiya ya laita kanta kitabiya ma agana anni mal halaka anni sultani khuzu fa qulnu summa aljahima sallu summa fi silsilatin sab'una ziran faslu
Allahu akbar
to ne shi wato silsila ce sab'una ziran wannan irin daurin ba wanda ya isa yayi irin wannan daurin idan ba Allah ba shine wala yusifu wa saqahu ahad abinda za a yau kenan wanda ya fifita duniya akan lahira to wanda ya kasance kuma sabanin wannan fa wanda ya fifita lahira wato yayi ta aikin lahira bai manta da lahira bai manta da tashin alkiyama ba yayi imani da Allah yana taimakon malayu bai da tara dukiya ta hanyar haramun ba shi kuwa sai Allah subhanahu wataala ce ya ayyatuhan nafs ya ce annafs wato wannan rai al-mudma'inna wacce ta kasance nutsatsiya kamar yadda Allah ta'ala ya nuna mana ba a samun nutsuwa sai da zikirin Allah wannan aya ce ta masu zikiri kuma ta hada da dukkan ma wanda ya kasance yayi imani da Allah amma dai tunda Allah ta'ala ce ala bi zikri la tatma'innul qulub ko saurara da zikirin Allah ne ta dama innul qulub zukata suke nutsuwa saboda ka gashi zukatan su suka nutsu da zikirin Allah ta'ala ya ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ce wannan numfashi wacce kika zama cewa kin nutsu to irji'i ila rabbiki koma zuwa ga ubangijinki wanda kike ta ambatan sa kike ta zikirin sa radiyatan kina mai yarda da abin da zai baki marbiya kuma ke ma ya yarda dake hada kuli fi ibadi ki shiga cikin wato jimlar bayina waɗanda na yarda da su wada kuli jannati kuma ki shiga aljannata haka nan Allah subhanahu wataala zai gaya wa muminai a wannan ranar wannan farko yana nuna tsoratarwa don kar kai aiki irin na waɗanda za a yi musu azaba a yi musu ɗaurin nan wanda ba ne irin wannan ɗauri da irin wannan azaba sai Allah wannan kuma tana nuna maka ita kuma wannan aya ko kuma wannan bayani ne akan kuma ka nemi aikin yardar Allah ka nemi aikin da zai sa ka nutsu ka samu wannan daraja ka samu wannan kira a yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan azaba an zo da wutar jahannama nan amma kai ka ji ana ce da kai ya ayyatu hannawsul mutmainna irji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya kamata mutum ya kasance ya zama mai haka. Za a ji kaman alamun cewa karatun da ya gabata da kuma wannan jika ba ma yawaita bayanai dalla dalla kulla kulla ba wani abu ne ya kawo ba illa kawai saboda kurewar lokaci. Muna fatan abubuwan da muka faɗa ko da mun faɗaɗa ba ya kasance wato sun amfane mu ga baki ɗayanmu da mu da muka faɗe su da kuma ku da kuke jin mu kuke ganin mu kuke sauraron mu. Allah ya sa dukkan irin abun da muka ambata a karatun nan tun daga farkon wannan wata har ya zuwa yau wanne kan ce ni alkhairi Allah ka ba mu shi da kuma ka ba mu kuma ka bai waɗanda ma suke sauraro da gaskatawa da kuma kauna.
Amin.
Abinda duk muka faɗa naki Allah ta'ala muna roƙonka ka kare mu ka kiyaye mu da mu kanmu da dukkan waɗanda suke ganin mu ko suke sauraron mu.
Amin.
Da idan basira da kunnan basira da zuciya wato ta yarda.
Amin.
To ina ganin cewa sai mu gode wa Allah subhanahu wata'ala ganin cewa insha Allah mun zo karshe na karatu a wannan wata mai girma wato mai daraja wato watan Ramadan. Kamar yadda muka sha bayani mu kullum ba wai izu nawa muka karanta ko yawan sura nawa muka karanta ba, a'a meye muka bayyana wa jama'a kawai. In ta zama cewa sura ɗaya za mu karanta ko aya guda ɗaya za mu karanta, ya zama cewa jama'a suna bukatar wannan bayani na wannan aya ko na wannan sura a wata guda ɗin, sai mu tai mu dama abin da muke bukata ɗin mutanen su fahimta. Waɗansu kuma suna yi saboda wata niyya su ma kyakkyawa a ce dai tunda wata ne watan Alkur'ani a ce dai su samu su sauke Kur'ani nan gaba ɗaya, don tuna kuma an ce kowace sauka akwai addu'a karɓaɓɓiya a cikinta. Wasu kuma sukan raba gida biyu, to kowa dai Allah ta'ala zai ba shi lada gwargwadon niyyarsa. Saboda haka farko za mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wanda shi ne ya raya mu har muka zo ga wannan wata na shekara ta 441 wato shekara ta musulunci. A inda ya kasance yau ina jin ya zama 21 ga watan ko ai mukan hanzarta ne ba dan kuma saboda sha'anin tafiya aikin umra. Kuma sannan ya zama daidai da 17 ne ko
16
ko 16 ne ko 16 ga watan wato 12 na shekara ta 2000. Kuma muna godewa har yanzu jama'a waɗanda suke karfafa mana gwiwa, kuma da kwaya Allah ba dan saboda karfa guyar jama'a ba, suna tabbatar cewa suna tare da mu abinda muke yi wato akan gaskiya muke. Wani ya ce in ma idan mutum ɗaya ya kushe miliyan za su yaba da sauransu, ta kira idan da ba da irin waɗannan ba da wanda kuma suke halarta ɗin nan suke ƙara wa gun armashi da kabarbari da sauransu, to da watakila da mu samu damar gudanar da karatunmu ba a bana. To Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuma sai ya zama karatun shi ne ya fi kowane karatu da muka taɓa yi samun karɓuwa da kuma samun daraja da ɗaukaka, musamman idan aka lura da irin manyan mutane waɗanda suka halarci karatun masu daraja. Sai mu gode wa Allah ta'ala ta nan ma. Kuma za mu zo idan akwai lokaci za mu yi bayani kan kowannen su, amma ba za mu manta da shi Alhaji Sani ya wanda ya kasance shi ne ke ta ɗawainiya ta ɗaukan nauyin shirye-shiryen nan a ko'ina kuke jinsa. Muna fatan cewa Allah ya ƙara danƙon arzikinsa kuma Allah ya kare shi daga dukkan abinki. Allah ya yi wa ko ya yi masa abin da Allah yake waɗanda suke taimaka addininsu da jikinsu da dukiyarsu. Wannan abin da muke yi da yake yi muke gaba ɗaya abu ne wanda ya kasance shi yana yi da dukiya kamar yadda Allah ce yake faɗa bi amwalikum wa anfusikum, ku yi da dukiyarku da kanku wato taimakawa addinin musulunci. Wata aya kuma yana cewa jahidhum bihi jihadan kabira, kai yaki da alqur'ani yaki mai girma. Shi ne wato yaki ba sai lalle takobi ba, yaki ba sai da bindiga ba, da qur'ani. Qur'ani shi ma makami ne wanda mu kuma muka dauki qur'ani mu muke yaki da shi. Saboda haka ba daidai bane kamar yadda wayansu ke riyawa cewa ai ana tunda aka ce ana batar da kuɗi a karatun nan to lalle akwai wata manufa a goye. To ai ana zuwa ana zama ba sai a faɗi manufar ba, mu dai ba mu da wata manufa illa kawai wannan ko waɗannan ayoyi da suke kwadaitarwa a taimakawa addinin musulunci da jiki da dukiya da ƙarfi, kuma sai ikhlasi saboda Allah, da kuma mun yarda da alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya in tansula yansurkum wa yusabbit aqdamakum, muka taimakawa addinin Allah shi ma zai taimaka muku ko mai tabbatar da digadigin ku. Wala yansurunna Allah man yansur, lalle sai Allah ya taimaka wanda yake taimakawa addinin sa. Mun imai da saboda haka muna fata Allah ya tabbatar da wannan a gare mu, tunda yana cewa aufu bi ahadi ufu bi ahadikum, ku cika alƙawarina ni ma in cika muku. Insha Allah gashi mun cika muna taimakawa. Allah ta'ala muna roƙonka a cikin rahamarka a cikin yardarka kai ma ka cika mana namu. Haka nan waɗanda suke halarta a kodayaushe ba za mu ibin kowa da ɗaiɗai da ɗaiɗai ba, duka muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi kwarai da gaske. Amma kamar shi Alhaji Abba Ibrahim Idris Ibrahim ko wanda shi ne kuke gani yake sarrafa hotunan da ake ta sawa a kafafen yaɗa labarai mai hoto ɗin nan, ba za mu manta da shi ba, da duk waɗanda suke ɗawainiya ta kaiwa wannan shirye-shirye irin su Garba Rabi Balane, irin su Shehu Abdu na NTA, shi Garba Rabi Bala shedi ɗan gura na rediyon Kano, irin su Habibu Tabari na rediyon Tarayya na Kaduna. Za mu manta ba da shugaban gidan rediyon Kano shi ma Halilu Ahmad Getso da Malam Abubakar Darma da wani can wanda ke bangaren commercial wato na manga mai wasan kukun nan, da dai gasu nan da yawa, da kuma shugaban CTV Adamu Ibrahim Getso da kuma Ahmad Aminu wato shine GM da Umar Abdu da AA Kurawa Sulami Mashiru, irin suna nan suma da yawa wanda duk suke bada goyen baya a kafofin yaɗa labarai. Ya Muhammad Baguru Bidda shugaban NTA, da kuma can idan muka koma biyar rediyon Tarayya na Kaduna, irin su shugaban gidan rediyon nan shi ne abin nan lawan Saulawa ko, da kuma Malam Ibrahim Bako da shi wanda yake kula da sha'anin commercial shi ji kamshi, da sauran waɗanda suke taimaka mana wannan shiri ake jinsa kamar yadda kuma ake ji. Habibu Tabari ya nemi cewa mu yi addu'a ga ainihin najin mahaifi ne ko mahaifiya, yawa mahaifi ne ko, to muna fatan cewa Allah ta'ala ya gafarta masa. Amma ba za mu manta ba kwarai da gaske da mai martaba sarkin Kano, sarkin musulunci, garkuwar musulunci, wanda ya kasance a kodayaushe yake ayyuka iri game da wannan karatu namu, bayan cewa taimakawa da duk abin da zai iya da shawarwari, sannan kuma da dukkan wata guguwa ma idan ta taso wacce take nema ta wargaza karatun zai tsaya ce shi dai bai ga wani abu ba wanda za a ce ba daidai ba, to saboda haka lalle ba za mu manta da yi masa addu'a ba da kuma godiya. Sannan sai kuma ƴaƴansa waɗanda ya kasance suke suka halarci wannan karar wanda a halin yanzu ma muna tare da ɗaya, wato shine hakimin wato Kumbotso ɗan Ruwato na Kano, wanda dama a wancan Allah wato abin da ya sa nake ɗan Ruwato, wato saboda hakimin Kumbotso na da wanda shine ya gaji shine wato sunan sarauta wato ɗan Ruwato, Allah ya jeho sunansa ne Alhaji Yusuf Bayar, Allah ya jeho sunansa ne dan a yi masa addu'a, Allah ta'ala ya gafarta masa. To shi sunan sarautarsa wato ɗan Amar ko?
Na'am.
To saboda haka Allah maɗaukin sarki ya taimaka muna tare da shi a yanzu, Allah ta'ala ya sa ya gaji mahaifinsa.
Amin.
Kuma da shi muka yi karatu a wancan karatun yau ma kuma ranar rufewa har yanzu dai ga shi, saboda ba za mu iya gode masa da baka ba, sai dai mu roki Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi.
Amin.
Kuma wani abu da ba a sani ba shine yana da cikin yan kaɗan da Allah ta'ala ya tarfawa garinsu nono a wannan lokacin, gashi Allah ta'ala ya bashi wannan matsayin haƙi, kuma har yanzu gashi Allah ya bashi ilimi, wannan dai karatun wanda muke yi wanda ya yi karatu a jami'ar Madina, kasan kwarai ba za ka nuna masa wannan harbiyar da muke karantawa ko karatun Qur'ani in ba manta ba a bara waccan ɗaliban Madina shugabannin ɗalibai na Najeriya gabaki ɗaya suka yi wani taro a inda suka yi min wata liyafa ta yi girmamawa, suka yi jawabai na ƙarfafa gwiwa har suka ban kyautoci, to saboda haka yana da shin waɗannan ko da yake shi a sannan ya gama, to amma wannan na faɗa ne wa amma bi ni'imata rabbika fahaddis, don san cewa malami ne baya ga sarauta baya ga ɗan sarki ne kuma har yanzu Allah ta'ala yana yin yadda ya so, walaysa 'ala Allahi bimustankar an yaj'al al'alama fi wahid, Allah suka ce ai ba wani abun da za a zo ana cewa ce ce ku ce bane, Allah yana iya hada duniya ma kawai a mutum ɗaya ibashi. Sannan kuma taimakin gwamna na Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ma Allah ya saka masa da alheri, sannan kuma wanda ya kasance hakimin Dala shi ma wanda ya halarci wannan karatu wajen yi ma'ado ba wato sarkin dawakin tsakar gida shi ma Allah ya saka masa da alheri, injiniya wanda suka zo kwamishina Mansur dukkansu dai ga sunan dai da muna fatan cewa Allah ya saka mu da alkhairi, da wanda kuma ta Kano sarkin musulmi yasa ya turo shi wato limamin sarkin musulmi Alhaji Umar Sahabu shi ma ya zo ya halarci wannan karatu daga Sokoto, su ma duka Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya sa Qur'ani ya zama shine wato mai cetonsu wanda suka mutu a waɗannan a wannan shekara Allah ya gafarta musu da sauran shekaru. Ba zan manta da babana wato ɗan Lawar Ali Garba mai kyan tafiya wanda ya rasu shi ma a kwanakin baya shine hakimin Gwaran, wanda gidansa ya kasance a nan na zauna na yi karatu har Allah kuma ya kawo ni nan, Allah ya saka masa da alheri kuma Allah ya gafarta masa. Kamar yadda kuka sani kowa idan Allah ya kira ya sai ya ci, akwai wanda da muke tare da shi a nan Malam Abubakar wanda yake na ƙaura shi ma kwanan nan ya rasu, ko da shi da shi muke karatun nan Allah ya gafarta masa. To abinda zan faɗa kuma to abubuwan da yawa to waɗanda suke gurin nan dai kowa da sunansa da adireshinsa muna gode masa, Allah ya saka musu da alkhairi. Wanda suke ba mu shawarwari in mun haɗu a wajen tarurruka ga sun da yawa irin su ɗan masanin Kano ne irin su Malam Ali Harazi da irin su dai manya-manyan mutane, suna karfafa mana gwiwa Allah ga Allah ta'ala ya taimaka mushi wannan jiha ta mu ta Kano Allah ta'ala ta kara karfafa ta
amin
Allah ya kara haskaka ta
amin
Allah ya kara arzuta ta
amin
shari'a kuma Allah ka kafa Allah ka kara kafa ta ka kara tabbatar ta
amin
sai dai kawai nasihar mu kawai ga su shugabanni kan su zama masu adalci adalci shine kowanne abu ka aje shi inda ya dace inda Allah ya ce ka aje kawai a dunkule wannan shine adalci sai adalci akan su sai adalci a sauran wato bayi kuma sannan kowa su bashi haƙƙinsa in suka takaita a wannan Allah zai kama su in kuma suka yi haka tun daga duniya Allah ta'ala ya ta kara musu wannan mulkin kuma sannan a ranar lahira su shiga cikin inuwa a ranar da babu wani mai inuwa sai tasa shi Allah subhanahu wataala su kuwa malamai wanda suke wa'azi lalle wa'azin su ya zama akan alkitabu was sunna da kuma abin da malamai na da sahabbai da tabi'ai suka fahimci addinin nan kuma suka yi wa'azi yadda suka fahimce shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi da yadda sahabbai suke wa'azi da yadda malamai suke wa'azi ba mu ta samu cewa wa'azin su akwai zagi ko akwai fitarwa da wani daga cikin addinin musulunci ba alhalin sun ga yana musuluncin nan ba su fi shi iya komai na musuluncin nan ba ya kamata mutane su kuma su lura duk wanda ya zo cewa yana yin wa'azi ko da sunan musulunci ko da sunan shari'a ko da sunan ma menene amma zai zo ya samu masallata ko suna yin wani abu wanda yake na musulunci ne sallah ce abin nan azumi ne abin nan zikiri ne abin nan salatin annabi ne abin nan yaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma su ce wannan abin kafirci ne ko she za su zargi ko su aibata masu yin wannan to su tabbatar da cewa waɗannan ba malamai ne na ƙwarai ba waɗannan ba masu wa'azi ne da gaske wa'azin musulunci ba don saboda a dukkanin mai wa'azi da aka sani wanda ya kamata a yi koyi da shi ba a taɓa samu mai yin wannan saboda haɗarin abin shi ne idan ka ce da mutum kafiri bayan ba kafirin ba ne ka kai automatically atake ka zama kafirin kenan to bai kamata ba kai da kaji mai irin wannan ka ce za ka saurare shi mu kuwa abinda duk muke faɗa idan wani ya ce da kai ba daidai bane to sai ya gaya maka dalili a ina ne ba daidan ba ya gaya maka littafi ya gaya maka shahun kuma wanne malami ne ke wallafe shi sannan sai ka zo tunda shi ba zai zo wajen mu to kai sai ka kawo mana littafin tunda mu duk abin da za mu faɗa sai dai abin da ya kasance ko daga alkur'ani ko daga hadisi ko daga maganar wani malami da aka amince da shi da hadari kwarai da gaske ka zo ka ce abin da wani malami ya faɗa ba daidai ba har ma ka riƙe kira akan cewa ko a guje shi alal misali idan muka ɗauki al-majmu'u alal misali shafin sa na 14 misali littafi ne wanda yake sanadi na al-imam an-nawawi ko yana cewa a shafin sa na 24 ko yana cewa hani mai ƙarfi da kuma azabtarwa ko kuma azaba mai tsanani ga wanda yake cuta ko yake neman tawayewa wani matsayi na malami ko wanda ma yake da awar malantaka da kuma kwadaitarwa akan girmama su da karamta su za a yi saboda ya kawo ayi a cikin irin waɗannan a inda ya kira wato yake cewa an samo daga Ibn Abu ko kuma mu koma ma ga abin da Abu Huraira aka ce ya rawaito cewa annallahu azza wa jalla qala man azali waliyan faqad azantu bil harb wanda duk ya cuci ya wato ya cutar da waliyina haqiqa ya sanar da ni kenan ni yaqi kenan to sai al-Khatib al-Baghdadi daga al-Imam Shafi da Abu Hanifa ya dalata tabbata a gare su sai suka ce to in ku haka ne illam takun fuqaha awliya ulillah fa laysa lillahi wali in ku malami ko malamai faqihai ba su zama su ne wali ba to Allah ba shi da wali kenan ma ko daya to a shekin duk sanda kace zaka tawaye wani malami ko wani irin mai ko da auren malantaka yake yana daga cikin waliye da nassun wannan hadisi da kuma tabbatar waɗannan manya-manyan malamai da shari'ar musulunci ko kuma da al'ummar musulmi suka yarda da shi kuma ya zo a cikin ingantaccen hadisi wanda duk sallar ma asuba yana cikin zimma ta Allah ta'ala wanda duk ita ba shi to ya tabo na tabo mata kwa Allah ta'ala sai ya kama shi sai ya azabtar da shi sai ya hulakanta shi har zuwa da ƙarshen irin azabubuwa inda aka fada a wato ruwayar ce fala takfirullah fi zimmati wa qala al-imam al-hafiz abul qasim ibn asakir rahimahullah yace kai sani ya kai dan uwana Allah idatar da kai da yaddarsa kuma ya sanya mu daga cikin waɗanda suke jin tsoron sa mutukar jin tsoron sa ka sani fanaman malamai dafi ne kuma al'adar Allah abinda Allah ya saba yi ga waɗanda suke keta alfarmar malamai to wannan ya kance abinda Allah yake yi sananne ne wa anna man adallaka lisanahu fil ulama'i wanda duk wato ya saki harshen sa a cikin malamai bi salabi da aibatawa balahu Allah qabala mautihi bi mautil qalb Allah zai jarabce shi da mutuwar zuciya kafin ma shi ya mutu Allah ya kiyaye shine kawo hujjatu qali hadhal ladhin yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wannan muna yi ne ga waɗanda Allah mai yiwa idan Allah ya nufa sai ga ya sa sun gane in su ba su gane ba to masu sauraron su su sai ga cewa Allah ta'ala ya sa wani ya gane cikin su kadan muka duba za mu ga cewa malamai na Saudiya akwai aljana ad-da'ima sun yi bayani ga irin mutanen da suke kokarin ragewa ko kuma sukan malamai a dubi wannan littafi wato fatawa islamiyya li ashabil fadila al-ulama akwai al-sheikh Abdullahi bin Bas akwai Muhammad Salih bin Usaymin akwai Abdurrahman al-Jabirin wanda da kuma idafa ila al-lajana ad-da'ima da kuma abubuwan da al-lajana wato wata hukuma ce mai zaman kanta wacce take mai karfi ita ce take ba da fatawa ga irin abubuwan da suke faruwa ko a can mamalaka a Saudiya al-Arabiya ko kuma a ma duniya gabaki daya idan aka dubi littafin wato wannan da na faɗa wato juz'in sannan jin na hudu ne kuma shafi 277 malmunin abin da suke faɗa a cikin wannan amsa shine wato akwai unwan tajrihul ulama sukan malamai yake ce allazi ara anna hadha amalun muharram wannan ra'ayi wannan aiki haramun ne fa'iza kana la yajuzu li insanin an yagta ba akahu al-mumin idan ya kasance bai halatta ba mumini yayi zancen dan uwansa wato ichina man dan uwansa ko ma wanne to ina kuma ga malami fa innal ulama warasatul anbiya ai malamai sune magada annabawa yace wato suka ce fa iza jaraha al ulama wa qudiha fihim hasoke su lam yasqin nas bil ilm to mutane ba za su amince da ilimi allazi indahum a gurin malaman ba kenan wa huwa mawrusun ar-rasul fi ku ilmun nas sun gado shi ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hina idhin la yasquna bi shay'in min ash-shari'a wannan kuma sai ibaki ba za a ƙara yadda ma da ma wani abu na ma wato shari'a ba kenan allati yati biha hadha al-alim allazi jurha abinda wannan malamin yazo da shi wanda aka soke shi wala fa kun anna inna kullu alim ma'asub ba muna cewa bane ko ba ina cewa kowane malami ma'asubin bane bal kullu insan mu'radun lil khata'i kowane mutum zai iya yin kuskure idan kaga kuskure ga wani malami wanda kake tsammanin kuskure ne to fattasil bihi sai kaje sai ka same shi kace wannan abu kuskure ne wato fahim sai ka nemi fahimtar wannan abun a tare da shi fa in tabayyin laka anna al-haqq ma'ahu in ka gane shi yafi gaskiya wajaba alayka ittiba'uhu wajibi ka bi shi wa illan yatabayyin laka idan baka gane ba walakin wajada liqawli masagan amma shi yana da hujja wajaba alayka al-kaf abu ne kamar sai kai shiru kawai idan ya kasance baka samu wata hanya ba shi zai iya gaya maka ba to anan ne kai ka ci gaba da kira izuwa naka shi ma ya ci gaba da kira izuwa nasa amma duk zai kamata a ce zaka fito ka gaita su kansa ba to har da zuwa karshe yana da yawa kuma a Sheikh Ibn Husayn shine wato ibada wannan fatawa haka nan abin yake to amma sai aka waye gari a yanzu wannan ina faɗa ne saboda zan faɗi magana da hujja da komai yanzu haka wannan magana ba na faɗe ta bane littafin nan ko yanzu sai ka samu shi wani ya ce ba haka bane wato dukkan hadisan da aka rawaito wanda ya rawaito hadisan duk bai laifi ba wanda ya zauna ya wallafa littafin nan bai laifi ba wanda ya buga bai laifi ba wanda ya zama annashir ya yaɗa littafin a duniya bele wanda ya zama dira ko ya zama distributor a littafin duk bele ba wanda duk ya saya ya karanta ya yi amfani da shi bele ba idan ya sanar da wani ma ya yi amfani da shi duk bele ba sai ranar da aka ce yau Yusuf Ali tudun maliki Kano ya buɗe littafin ya karanta to shi kenan ba ma ya yi laifi ba ya ma zama kafiri shi wannan shine abin da suke faɗa wannan wasu mutane ne kowa ya san su duk abin da zaka faɗa a duniyan nan karatun qur'ani ne hadin zaka ko kafi su ya tunda baka cikin kungiyar su to kai kafiri ne kaga sabanin abin da mu kenan muke kai mu duk wanda yace la ilaha illallah wannan mu musulmi ne gurinsa za mu ci yankansa har ma in yana neman irmu za mu bashi mutukar ya ce la ilaha illallah saboda haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yajshadu ko hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ne na yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah in suka ce la ilaha illallah shikenan asimu minni dima'ahum wa amwalu illa bihaqqiha wa hisabun ala Allah to amma yau an waye gari la ilaha illa ba ita ce shaidar zamowa musulmi ba sai in ka shiga wata kungiya tukunna kai register to sannan ne ka zama musulmi gurin su wannan babu shakka kuskure ne ba haka annabi yayi ba haka sahabbai suka yi ba ba haka ta bi aiki malamai maza mun duk ba haka suka yi ba manyan malamai waɗanda ake koyi da su ba haka suka yi wa'azin su ba to saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala mu dai ya arzuta mu da ikhlasi a cikin abin da muke kuma kofar mu tana buɗe duk wanda ya ga wani abu wanda zai yi mana nasiha za mu karbi wannan nasiha hannu biyu kuma in ta sa hujjar ta fita mu karfi za mu saki ta mu sanar da mun sake ta kuma sannan mubtasa din kodaka muna fatan cewa Allah ta'ala ya gafarta mana saboda wannan alqurani
amin
ni ma iyayena mai yan uwana da suka mutu Allah ya gafarta musu
amin
ka iyayen Alhaji Sani da iyayen waɗanda duk suke tare da mu anan muna fata Allah ya gafarta musu
amin
Alhaji Shehu mai hula shi ma Allah ya gafarta masa
amin
dukkan shekunai na musulunci Allah ya gafarta musu
amin
kuma wajibi ne ya kasance wanda suke bin dariƙin sufaye su hada kansu kuma duk abin da suka gani cewa bai dace ba da dariƙa sun duba sun ga cewa ba shi da tushe ballanta na in sun samu shekunansu sun yi fada a kansa su daure su bar shi su kama alkitabu wa sunna haka nan aka san sufaye da shi ba a samu wannan hayaniyar ba sai da aka saki wancan tafarkin na farko wanda insha Allah za mu ci gaba da yin irin waɗannan bayanai abinda muke fata cewa a samu haɗin kai rashin haɗin kai shine duk ya jawo musulmi wannan wulakancin wanda muke samu wato a duniya a yanzu fatan cewa abinda muke faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa
amin
wanda ya kasance muke kuskure kuma muna fata Allah ya gafarta mana
amin
alƙawari da muka yi na irin mata da suke yawan tambaya game da sha'anin a wato ainihin miji waɗanda da ya kasance babu wata matsala a tare da su irin ta wannan mafarke-mafarke to akwai abubuwan da ya kasance za a ba su waɗanda ba shi da wata wahala ban sai wannan kuma mun taɓa faɗarsa na rubuta bismillahir rahmanir rahim kafa goma da wawu guda goma da mi'ara goma da lam'ara guda goma da kuma wa'azzim fil nas bil hajji yatu ka rijalan wa ala kulli zamin yatina min kulli fajjin amik ya shahadu manafi'a lahum da kuma wannan kalma Allahumma ba'as ba'alan salihah yati sai a faɗi sunan ki faɗi sunanki da sunan mahaifiyarki ki ko bi haqqi hadhihi al-asma'i wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rubuta ki rike hannu ko ki rubuta ki mun yi bayani akan cewa ba wanda baya bukatar ƙarin bayani game da matsayin laya a musulunci game da matsayin sharbu waɗansu suna hadawa da hatimin annabi Suleiman amma na taɓa ganin wani malami wato shine Imam Malik ya ce shi yana ganin karhanci ko kuma baya sha'awar mutumin da yake rubutun hatimin annabi Suleiman bin musamman menene abin da yake dogara ya dai faɗa haka me hujja Allahu a'lam don kun ga dama kuna karawa da shi kun an ga dama kuma ana iya barin sa akwai kuma wani shi kuma wanda ya kasance ake rubuta suratul rahman ranar juma'a ko ranar litinin a takarda a kwanakin bayan mun yi bayanin wata sa'a ko kuma sa'o'i na taurarin nan aljawarul kunnas a surat idza shamsu kuwirat to a cikin wa'annan sa'o'i akwai wata sa'a utarit to sai a nemi wannan sa'a ana ce ita ce sa'ar farko a ranar juma'a a ranar litinin saboda haka sai a rubuta a wannan lokacin idan an fara ba a gama ba ana iya ajewa kenan sai musamman ko ran lahadi aka fara ana iya kuma jiran wannan sa'ar kenan kamar ranar litinin kenan to sannan kuma akwai waɗansu maganganu da ake faɗa don kuma aka faɗa to shikenan a gaba ɗaya ake rubuce su sannan in aka rubuta sai a aje har sai juma'a ta zo sai mu cike wanka da wannan an ce ba za ta fi sati ɗaya ba a wannan satin insha Allah sai Allah ya bata mijin aure wannan Ibn al-Hajj mai littafin nan madakal shine ya faɗi wannan wannan fa ga waɗanda ya kasance babu matsalar aljanu ba matsalar sammu amma idan akwai matsalar sammu to sai an ƙara da waɗannan abubuwa na farko dai kiyayewa sallah musamman a jam'i idan akwai iko sannan kuma karatu na ayoyi wato na sihiri ɗinnan ko kuma wato karanta ayoyi na ruqiyya zaman farko ko zama na biyu har zuwa zama na uku in ya kasance wannan aljanin da ya kasance ya zama sanadiyar rashin auren nata da izinin Allah bai batta ba. To a sannan ne sai a karanta ayoyi na karya sammu. Wahayna ila Musa an lika san zuwa karshe, kala Musa ma jitin bi sir zuwa karshe su ma suna da a rubuce. Sannan kuma akwai wa qadimna ila ma amilu min amali fajalna haba mansura innama sana'u kayda sayr wa laif sahiru haythu ata a rubuta su. Sannan ta rika yin wanka safa da yamma, wato dukkan kwana uku, kuma ta rika sha daga wannan. Wannan za a yi har tsawon sati biyu. Sannan kuma da rana kullum ta rika karanta iza waka da safe, Suratul Maliki da yamma, wato da azhar kenan, Suratul Jin da al'asar, da magariba kuma Suratul Yasin, da kuma daddare, wato bayan sallar isha ta karanta Suratul Saffat in za ta iya. Idan ba za ta iya ba, tana iya sauraron su wato a cikin kasar. Sannan kuma ta karanta kafin ta yi bacci, ya zama tana da alwala, ta karanta Fatiha, Ayatul Kursiyu da lawan zalna kowanne uku uku. Fasai ka fika humulla kafa goma, la hawla wa quwwata illa billahi al-aliyyil azim goma, rabbi inni masani durru wa anta arhamur rahimin goma. Sannan kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma istighfari. To wannan shine wato da yake nan daga ciki. To akwai kuma wanda dama wannan kaman sabo ne, akwai wanda mun dade muna bada shi wannan. Kuma kar manta cewa yanzu daga wancan wata wani abu da zamu gode wa Allah, daga wancan wata na Ramadan da muka yi lissafi a dazi a gurguje da mun bar waɗansu abubuwa, mun samu cewa waɗanda Al-Qur'anin nan da muka yadda shi a sanadiyar sa suka warke saboda daraja sun kai 69,000. Wanda daga ciki wajen kusan 9,000 ina cutar wacce ake cewa ba a warke kanjamau, duk daga ciki suke. Wannan fa banda irin waɗanda suka yi salfon ne, banda wanda za su rubuta wasiƙa. Wasiƙu da telefon sun kai wajen 14,000 ne. To haka dai muka lissafa da su. To saboda haka wannan abu ne na gode wa Allah, kuma mu ƙara riƙewa Qur'ani. Mu musulmi sai mu gode wa Allah tunda Allah ta'ala bai bar mu mun tafi sai mun yi godo ko mun yi ƙaramar murya ko mun yi sakabu ga wani addini ko kuma a wani tunani ba. Yasa komai zai mana daka daka, wato kuma shi ka daka abinda muke amfani da shi, shi ne ya kasance abinda ya zama kenan, ya zama shi ne wato maganinmu. To akwai ɗaya hanyar ita kuma ban ganta bane, amma ita yadda ake yinta shi ne wannan ruqiyya wato ta samu, ita ce ake karantawa da mai wannan larura, ita ma zama ɗaya ko zama biyu ko zama uku insha Allah za ta samu sauki. Wato in ba manta ba, a karatunmu na baya wata baiwar Allah ta rubuto ta faɗi abubuwan da suke damunta. To alamun samun ta rabu da wannan matsalar shi ne ya zama wa'ina abubuwan duk babu. In ya kasance a ƙarshen shi kuma wannan wata guda za a yi, idan ya kasance bayan wannan ruqiyya kwana uku ba a samu biyan bukata ba, to sai a riƙa tofa ta a ruwa wannan ruqiyya ɗin, tana sha tana wanka safe da yamma. In ya kasance akwai irin waɗannan matsanantun al'amura da mafarkai, kuma ana iya tofa ayoyi, kuma ana iya tofa yanzu ayoyin kare samu a cikin wato man zaitun, tana sha ƙaramin cokali safe da yamma, kuma tana shafewa fuska da kirji da daga cibiya har abin da ya kawo gwiwa. Sannan kuma a samu kasar na awa guda na Ayatul Kursiyu da kuma kasar na Qul Huwallahu da Falaqin Nasi, shi ma wannan awa guda tana sauraro kullum, wato kowanne tana sauraron su wato da safe da yamma. Bayan kuma wannan kuma har yanzu akwai karatu na Fatiha, Hamar Rasulu, Ayatul Kursiyu, Qul Huwallahu, Falaqi, Nasi, la ilaha illa huwa kuma a'udhu bi kalimati la tamati min sharri ma khalaq bismillahi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiu alim har yazo da karshen wadannan addu'o'i wa inda muke bayarwa da kuma duk wayannan kafa uku uku lokacin bacci da lokacin wato safe da yamma da lokacin bacci akwai amantu billahi wa kafartu bil jinni wa taguti wastamsakatu bi qudratil lahi wa lam tisama laha wa la samiu alim a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi min sharri ibadihi wa min hamazati shayatin an yahdaru lokacin bacci hada hannaye guda biyu a karanta qul huwallahu daya falaki daya nas daya a tofa a shafi duk inda hannu zai kai sannan kuma bayan wannan amai mai ta sau uku kenan sannan a karanta subhanallahi 33 walhamdulillahi 34 wallahu akbar 34 to haka nan me wannan larura za ta ci gaba dai har wata guda yanayi za ta ji cewa duk waɗannan abubuwa mafarken mafarken ne ciwon kirji ciwon kai ne ciwon baya wane ne duk za ta ji duk babu in ku ta ji babu to shikenan sai ta saurara insha Allah za ta ji ana ta yawan sallama tana samun wato manema ko bazawara ce ko budurwa ce amma idan ya kasance watan ya cika amma har yanzu akwai sauran alamun to sai a sake karanta wannan rukiyar idan ya kasance a karanta dayan biyu ne ko dai ya kasance kafin a gama ma ya gudu aljanna ko kuma ya kasance a alamun sun sake dai bayyana to sai a sake maimaitawa wata guda kila da haka insha Allah za ta rabu da wannan matsala amma wannan ce hanya shar'iyya ta shari'a ta hanyar rabuwa da irin wannan matsala ko namiji ne ko mace to kuma me yiwa a rabu da aljannin amma samun yana ne to shi kuma sai amfani da ganyen magarya magan na dai bayyana muku a ran nan an dauko littafin nan Ibn Kathir wanda yayi bayanin karya samu na ganyen magarya a san da yake fassara wata bu mata tun lishadi na alamuki Suleiman to sai ayi amfani da wannan ko kuma duk wata hanya ta karye samu ko kuma ayi sallan nan ta raka'a shida wacce zaki nemi Allah subhanahu wataala ko ka nemi Allah subhanahu wataala ya nuna maka inda samu yake binnewa akai shi kai a ciki insha Allah kaman yadda Allah ya turo mala'iku su ga yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda akai masa samu aka ji aka tone kai ma haka nan Allah zai turo wanda zai gaya maka kuma aje a tone wannan samu din a kona shi alana tashi to saboda ka waɗannan su ne wanda za mu bayyana sun ba to ina koyi ka duko sai mu karasa za ka ce da kai an ai akwai sauran lokaci ko
Allah ya saka maka alƙawari game da taimakawa al'umma da take yi bayan haka ga tambayoyina mutum ne yake neman wata yarinya ta aure da wata ran tafiya da tafiya ba ta saurare shi ba shi tana da yanayi a gani kuma dama shi ma yana jin jiki a da kuma kauna a lokacin bacci har ma daga cikin yaro ya aiki ko kuma yana jin wannan kauna ko
wannan abuwa ne guda biyu wanda shi ne cewa wannan dai mafarki ne wanda da zan dauke shi ba kyawu sosai ba sai a yi amfani da duk inda muka faɗa ɗazu na karantawa safe da yamma lokacin bacci in ba za su iya ba ana iya rubutawa kafa ɗai-ɗai sai a yi laya da shi mafarkin karanta Suratul Malik kuma wacce ce ɗayar da ya kode shi to a yi daga cikin masu tun fataki wannan ya nuna cewa ne wanda ya kasance kyawa saboda buɗi ne ke nan annabi sallallahu alaihi wasallama an yi masa alƙawari na zuwa aikin hajji a wannan lokaci a cikin wannan sura sai muke wata zaton cewa shi ma wannan insha Allah Allah zai kai shi maka ko zai kai ta maka da sauran irin abubuwa na alkhairi waɗanda aka faɗa cikin wannan sura ko da shi mafarki ko da kike ba a san halin da shi mai wannan magana yake ba akan fassara da abin da ya shafi ayar alqur'ani da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da nake ganin cewa ai ya kamata tunda shi hakim yana gurin nan ya kamata ya albaranci gurin nan ko da kalma ɗaya ne abin da nake gani kenan bai kamata a ce ya zo wancan karan wannan ma ya sake zuwa bi duka ba a ce ko ya kamata muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi ba shi da na isuri ke ba shi rumbar zashen wani ta yi hawaii sai ka wannan ya abu ne na biyu da mai yau kuma salam wa rahmatullahi wa barakatuh
karatu ya shahara kwarai da gaske kuma alhamdulillah mun gode Allah kuma mun gode malam irin taimakawa da yake yi saboda haka ne na ga ya dace ni ma na zo na je irin wannan karatu kuma na samu albarkacin wannan masallaci wanda yake a nan tudun malki kuma in kara tabbatar da goyon baya da kuma irin fahimta ko kuma amfana da nake yi da wannan karatu kuma na tabbata kuma inda kowa ya sani wannan karatu ya shahara ba ma ƙasan nan ba kasar duniya gaba daya.
Allahu
Akbar! Saboda haka ne nake ƙara godiya da Allah kuma nake ƙara tunatar da mutane da a yi dukkan abinda malamai suke faɗa ya kamata a saurara kuma a yi ƙoƙari a yi amfani da shi. Nan kuma irin addu'o'in da suke mana a wannan wata mai albarka Allah ya saka musu da alheri
amin
kuma Allah sa dukkan addu'o'in da jama'a suka aiko ai musu Allah ya karba musu
amin
Allah ya gafarta mana wannan wata mai albarka
amin
Allah ya saka musu da alheri
amin
assalamu alaikum
yayi ne wato bayani ne wato asalabtance ne ba amalancen yake yi mana ba saboda haka na fatan cewa abinda ya faɗa Allah ta'ala ya sa shi da kunnan wato musulmi a duniya gabaki daya da kuma amfane su wannan yana nuna a saurari malamai kuma sannan a riƙa yin aiki da irin abin da suke faɗa ko da malami ya saba abin da yake faɗa to kai ba ruwanka abin da ya faɗa din nan dai shi wato gaskiya ne to da gaskiyar zaka yi amfani so da kai kai muna yi maka addu'a hakimin kumbutsu muna yi maka addu'a kwarai da gaske cewa Allah ya saka maka da alheri kuma Allah ya mai da kai gida da kai da dukkanin wato tsarkiyarka fadawanka da wanda kuka zo kuka kawo ta wannan guri kuka girmama wannan guri kuma ga dan uwa wato na'ibi na masallacin Murtala shi ma muna tare anan a dazun nan muka yi maganar masallacin Murtala alhamdulillahi ga shi ma ya halarta saboda haka wannan dai karatu namu na bana ba abin da zamu ce illa Allah ya saka da alheri sai fatan cewa Allah ya kara wato habakawa Allah ya kara haskakawa kuma Allah ya kara yawaita irin wannan karatu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki sarki a karshen addu'a da zan yi sarki za a yi addu'a Allah ya taimake shi Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi daukaka Allah ta'ala ya kara tabbatar da shi akan wannan matsayi nasa ya kara karfafa mulkin sa kuma Allah ya sa yadda duniyar nan ta su ta yi kyau Allah ya sa lahira ma ta yi kyau na zunubana وكفر أن سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا عبيدك وبنا عبيدك وبنا إمائك نواسينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت في نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان